dawowa zauren VOA. A yau muna shiri na ƙarshe a maudu'in mu da muka tattauna rahoton da Bankin Duniya ya fitar, inda yace Najeriya ita ce ƙasa mafi cin baki a nahiyar Afrika. Kuma muka samu manyan baki da suka shigo zauren domin yin bita akan wannan maudu'i. Yau zamu ji amsoshin tambayoyi da mahalarta zauren suka yi daga bakin manyan bakin. Da zamu fara da dan malikin Kebbi, Alhaji Musa Abubakar.
Kamar yadda kake magana kan kasafin kuɗi na tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma shugaban ƙasa na yanzu Bola Ahmed Tinubu, ina ganin kamar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na shi kasafin kuɗi ya yi dama-dama. Dalili na ina ganin shi ana takaturta da shi, in ya kai majalisa ba su yadda ba, bai aiwatarwa sai dai ai ta bin hanyoyi har su yadda. To amma shi wannan ina ganin kusan zance wannan aiki ma da aka ba da trillion 10 abu din nan ba ko kai shi majalisa ba, kuma wannan aiki na trillion ina jin to mun taba samun shugaban kasar da ya yanke cibi irin shi. So game da kasafin kuɗi na shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugaban kasa na yanzu, ai shi shugaban kasa Muhammadu Buhari mutane abokan aiki bai samu ba, amma yana dama kuma hago muna cewa in ma dai kana da damat kabbari an kai abin da an kai za a ce laihinka ne, amma dai duk da haka shi kuma shugaban kasa Tinubu shi ma akwai nashi rawgan da magani ya dan fara yi. Don misali ai Hausa sun ce a tamna tsakuwa dan aya ta ji tsoro, misali ai lokacin da aka zo abin nan na ministoci da sauri ai ya canza wasu wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari shekara 8 zai yi, ko da yake mu ji dalilan canza wayannan din ba, amma duk da haka dai zai sa wasu ministocin su dan shiga taitayin su. So akan wannan dai ina ganin kowa da irin nashi, amma dai akan kasafin kuɗi muna son shugaban ƙasa na yanzu ƴan majalisa su dinga ja mu shugaban ƙasa na yanzu birki akan kasafin kuɗi da kuma cin bashi.
Mun gode dan malikin Kebbi. Ga masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu zai ba mu amsoshi.
Shi tattalin arzikin ƙasa ba rocket science bane, wato kamar yunwa ne da cin abinci. Zaka ga yaro kawai da yaji yunwa zai yanka kuka ne kawai, uwan kuma ta sa abin da yake nema. To tattalin arziki da masu tafiyar da shi da abin da Yasmin ta magana a cikin shi abin tausayi ne. Wani lokaci muka yi kokari mu faɗi gundarin shi saboda yanayin tambayan da aka yi, ka fahimta ko? Budget of priority, duk duniya ana budget, amma abin da zan yi doriya akan shi shine akwai economic team gaskiya ne, amma ba ta kan abin da yake a rubuce ake aiki ba. Saboda in ana aiki da abin da yake a rubuce da kuma doka, an ce za a samar da ilimi, kaga akwai makaranta, akwai facility, akwai kuma wasu abubuwa za a samar da su. Ka kalli Niger Republic, suna kokarin sake tarihin su ne, saboda idan baka sake tarihin ka ba ma akwai matsala abin da kake yi. Wannan abin da muke faɗa, duk abin da ke wahalar da mu da kaga zamu zufa muna ta bayani game da tattalin arzikin kaza, kaga mun babu. An ce maka kawai in ka ƙara kuɗin ruwa masu zuba jari za su zo su zuba, kawai da shi ka dogara. Amma baka kalli in ka ƙara kuɗin ruwa mutane za su rasa abinci, ƙarfin su zai ƙare a kasuwa, kamfanonin gidan za su daina aiki. Duk baka kalli waɗannan ba, kai kana kallon abin da zai shigo gidanka. Kaman ɗanka ne a gida, a ce a ai kamanta da shi, in ka ilmantar da na waje za su zo su ilmantar maka da na gida. To irin wannan ka tunanin ne.
Yanzu zan ba Honorable Abubakar Yahaya Kusada na'urar magana saboda ya ba mu nashi bayanai kan tambayoyin da aka yi. Bismillah Honorable.
To bari in fara magana kan abin da dan uwa ya koka akan shi dangane da alakar shi da hukumomin fasakori na Najeriya, ma'ana custom. Gaskiya ne yankin mu musamman ka dauka tun daga Daura, Mashi, Mai Adua, wurare inda ake samun waɗannan aya din. Kuma da asalinta kamar yadda aka sani, kowa ya sani daga Niger ake shigo da ita. To amma mutanen mu yanzu da yawa sun tashi suna noma ta cikin gayaci. Zan yi mamaki kwarai da gaske idan aka ce yau abinda ake nomawa a cikin ƙasar nan kuma custom sun kama shi, domin babu wata doka da za ta sanya a ce safara abinci daga wata jiha zuwa wata jiha a ce hukumar fasakori ko kuma custom tana kama wannan abin da zama cewa wani abu ne na laihi, indai ba wani abu laihi aka samu a ciki ba. So wannan wani abu ne ba ko a wajena wanda gaskiya ban san shi ba, kuma bana daukar cewa ita kanta hukumar custom tana cikin hankalinta za ta dauki wannan abin a matsayin laihi, a ce a dauko aya daga dutse ko daga Mashi ko daga Mai Adua a ce a zo za a taho da shi Abuja a ce a kama shi kamar ka dauko tumatiri ne kamar ka dauko tattasai bai da bambanci da masara so kun ga duk wani abu ne wanda yake abincin mu ne a cikin ƙasa wanda dama inda aka noma shi kila daban inda ake amfani da shi daban so wannan gaskiya bako ne a wajena kuma ina tabbatar maka da izinin Allah zamu bincika mu ga me yasa ne ake samun waɗannan abubuwan idan akwai wani abin da kuke yi ko kuma wasu daga cikin ku saboda ana samun bata gari ta yiwu wasu daga cikin masu sarfara abin sukan yi amfani da wannan su sanya wani abin da yake na laifi ne wanda kuma su hukumar custom din kila za su iya bada evidence cewa sun taba kama wani abu makamancin wannan to in akwai wannan kaga akwai bukata a samu dialogue a samu zama da ku da su cewa eh daga cikin ku akwai masu yin kaza to bamu daga cikin su so ya kamata a certify wasu mutane waɗanda za a ba su free access su riƙa tahiya da safarar kayayyakin su domin ganin cewa kasuwancin su ya ci gaba na biyu kamar yadda ka sani harkar kasuwanci wani abu ne wanda take tahiya da riba da kuma faduwa sannan kuma jarabawa tana iya kama kowane irin mutum yau kai kadai ne kenan wannan abin ya faru da kai yau idan wani taho daga Kebbi da irin waɗannan kayayyakin amma shi free ya taho da su tun daga Kebbi har Abuja bai samu wannan iftila'in da na kwasan ba kaga kenan idan zai saida a matsayin naira 10,000 kai da ka samu wancan jarabawa ya kazo ka mai da shi 10,015 ko 20 kaga daga nan gurin kai ka haska yadda za a tada abin saboda wani dalili wanda ya shahe ka kai kadai so anan gurin ma dole sai a rika samun fahimta tunda ba kullun ne wannan asara za ta kasance ba to bai kamata a ce kullun kuma farashin kayan yake yana dagawa ba amma dai ina tabbatar maka wannan in Allah ya so ya yarda zan anshi contact ɗinka idan muka tashi saboda zan yi magana da su in mu hada ka da su ko mu ga yadda za a yi a samu daidaito wajen waɗannan abubuwan na biyu kan abinda ita wa Yasmin ta faɗa ɗaya daga cikin abubuwa kila ko biyu haka zan danyi tsokaci a kansu magana kididdiga ƙasar nan ba a cewa babu bamu da kididdiga kai tsaye domin muna da hukuma musamman wadda take kula da kididdigan nan sai dai matsalar shine aiki da kididdiga ta gaskiya wani lokaci akan yi kididdiga ne for convenience purposes kawai saboda dalilin ana so a cimma wani abu da ake so a cimma a wannan lokacin amma da za a ce waɗannan hukumomin yadda suke kididdiga za a yi amfani da kididdiga ta zahiri to da ina tabbatar miki da cewa abubuwan da ake tsarawa din za su tafi daidai kuma za a kamanta abubuwa da yawa sannan da yawa mutane ya kamata su fahimta shi aikin majalisa dole duk wanda yake adawa wani saboda adawa da wani yake hidin wata magana amma shi aikin majalisa duk a duniya gabaki da indai kasar da take practicing din parliamentary system of government ne wadda take da majalisa musamman bai kamar adin nan ta majalisar zartawa da majalisar dattawa mafi yawan aikin majalisa kashi 85 ba a cikin zauren majalisa ake yin shi ba ana yi ne a committee level saboda haka mafi akasari zaki ga wani lokaci tashi tsaye a yi magana akan abin da yake da muhimmanci wanda in kayi magana za ta yi amfani akwai bukatar lalle a tashi a yi magana amma yin wannan magana ba shi ke nuna cewa kuma dan majalisa bai yin aikin shi ba a idan ka tafi at committee level wanda shi ranar duniya ne ita majalisa yanzu a majalisa da ake ranar talata ce da laraba da alhamis kwana uku ne a sati amma shi aikin committee har ranar lahadi inda kama ana yi kuma cikin dare ana yi so kun ga kashi 85 na aikin majalisa yana a committee level ne inda ake gabatar da ko dai meetings ko oversight saboda haka a yi ma su ma ƴan majalisa kyakkyawan zaton cewa rishin tashi su yi magana wani lokaci ba wai laifi bane ba kila abin da ake magana akan shi wani yana so yayi ne kawai fo ya nuna ma ƴan constituency cewa yayi magana akan abu kaza amma in ka taci abin ainihin zahirin shi da amfanin shi akan magana ya kai a zauna a yi magana ya kamata mu rika saving time muna yin abin da yake amfani ga ƴan ƙasa da abin da zai amfane mu da abin da zai amfani al'umman mu ba abin da zamu zo muna yi dangane ido ko wani abu makamancin wannan ba
da waɗannan bayanai na honorable Abubakar Yahaya Kusada muka kawo ƙarshen wannan shiri inda muka yi bita kan rahoton bankin duniya da yace Najeriya ita ce ƙasa ta farko a duniya kuma ta uku mafi cin bashi a nahiyar Afirka tare da fatan an gamsu da bayanan ƙwararru da suka tattauna kan maudu'in a madadin manyan baki da muka gayyato honorable Abubakar Yahaya Kusada da masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Dr. Yusha'u Aliyu sai dan malikin Kebbi Alhaji Musa Abubakar ba zan manta da abokan aiki na ba Nasiru Adamu Al-Hikaya da Hawwa Umar da Halima Abdurrauf da Yusuf Din Amin da suka taimaka shirin ya gudana sai Benjamin Ogangowon da ya dauki shirin a faifai da manyan baki da suka ziyarci zauren ambassador Aisha Yasmin Zakari injiniya magajin Muhammad Yaya da Dr. Kabir Dan Asabakuta da Buhari Yunusa Kumuriya sai kuma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya.